à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masalalo barka kudar haka Suleiman Mumuni Barma ne yake muku sallama a shirinmu na hantsi daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa masana sun fara bayyana matsayinsu game da matakin katse wayar sadarwar da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka da nufin shawo kan matsalar tsaron da ta addabi yankin arewa maso yammacin Najeriya. Fulani 'yan Najeriya sun fara ficewa daga kasar don neman mafaka a jamhuriyar Nijar sakamakon tsangwamar da suka ce suna fuskanta daga jama'a. A Najeriya kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin manyan addinai guda biyu Musulunci da Kiristanci ta haɗa kan manyan limamai da fastoci domin su fitar da wani kundin tsarin da zai taimaka musu wajen yin wa'azi ba tare da harzuka mabiyansu ba. Har yanzu juyin mulkin da soja suka yi a Gine Konakiri na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a ganin yadda karɓar mulki da ƙarfin bindiga ke neman zaman ruwan dare a ƙasashen Afirka da nan Faransa. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun Ghana, amma dukkan su sai bayan an sha labarin duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roƙi Taliban da ta bar jiragen ta tasu taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da Amurkawa da 'yan Afghanistan da ke fuskantar haɗari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Mazar Sharif. A halin yanzu, Taliban sun hana jiragen cita tashi, suna ikirarin cewa wasu daga cikin fasinjojin ba su da takardun da ake bukata, a cewar Blinken yayin wata hira da manema labarai tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas a filin jirgin saman soji da ke Ramstein kasar Jamus. A takaice dai, waɗannan jiragen cita na bukatar tashi, kuma za mu ba da himma a kowace rana wajen ganin sun samu damar hakan, a cewar babban jami'in na diplomasiyyar Amurka. 'Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun karyata wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito jiya Laraba cewa hukumomin yankin sun ce an kashe farar hula 120 tsakanin ranakun 1 da 2 ga watan nan na Satumba. Jami'an yankin sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa sun gano wasu gawarwaki waɗanda ga dukkan alamu na wasu manoma ne daga wani ƙauye mai tazarar kilomita 10 daga garin Dabat. Kungiyar mayakan Tigray ta fitar da wata takardar bayani jiya Laraba, inda take yin watsi da abinda ta kira ƙagaggen zargi. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi, bayan da wata kotu a ƙasar Kevat ta yammacin Afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka. Takardar bayanin hukuncin da kotun ta Kevat ta zartas ranar 30 ga watan Agusta, wadda aka wallafa shekaran jiya Talata a shafin yanar gizo na kotun, na cewa dole ne Alex Saab ya gurfana gaban kotu a Amurka. Ana neman Saab ne saboda laifukan ɓatar da sawun kuɗaɗen haram masu nasaba da wata toshiyar baka da aka yi a ƙasar Venezuela, ya yi amfani da bankunan Amurka wajen halatta kuɗin na haramun. Tun a ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 2020 aka tsare shi a Kevat lokacin da jirginsa ya sauka don shan mai akan hanyarsa ta zuwa Iran. Amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da ƙin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati, a cewar wani rahoton Baitul Malin Amurka na jiya Laraba. Rahoton ya ce mafiya kuɗin, waɗanda kashi ɗaya cikin ɗari ne na yawan Amurkawa, sun ki biyan harajin dala biliyan 163 bara, wato kashi 28 na jimlar harajin dala biliyan 600 da aka ibiya, a yayin da kuma mafiya kuɗi na biye, waɗanda kashi 5 cikin ɗari ne na yawan Amurkawa, suka ki biyan jimlar dala biliyan 307, wanda shine kashi 53 na jimlar kuɗaɗen da ba a biya ba. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta bayyana dala biliyan 600 ɗin da aka ibiya da jimlar kuɗi mai matuƙar yawa, wanda ke daidai da wajen kashi 3 cikin 100 na adadin darajar tattalin arzikin da Amurkawa ke juyawa shekara-shekara na dala trillion 23. Kudin da kuma ya kai adadin dukkan harajin da matalautan kasar waɗanda su ne kashi 90 cikin 100 na yawan Amurkawa ke biya. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta kasar Gini UFDG ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar ranar 5 ga watan nan na Satumba yayi daidai saboda shugaba Alpha Conde ba halattacce bane saboda sai da ya canza kundin tsarin mulkin kasar dan ya samu damar yin takara a wa'adi na uku. Da yake magana da James Buti na muryar Amurka a wata hira tare da mai tafinta Kelu Dalian Diallo ya ce dukkan matsalolin da sojojin da suka yi juyin mulkin suka ce al'ummar Gini na fama da su tuni jam'iyyar sa ta tabbatar da su kuma ta yi Allah wadai da su. Da aka tambaye shi ko zai shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa idan sojojin suka gayyace shi, sai Diallo ya ce shi kansa ba zai shiga wata gwamnatin wucin gadi ba, to amma zai ba da sunayen 'yan jam'iyyar su da za su shiga. A ƙarshe jiya Laraba, hukumar kare muradun mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matuƙar takaicinta da rashin shigar da mata a cikin sabon gwamnatin wucin gadi ta Afghanistan.
To bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. Tun bayan daukan jerin matakan tsaro a jihar Zamfara, sauran jihohi makwabtanta su ma suka bi sahu. Koda yake su basu katse layin wayoyin sadarwa ba, al'amarin da wasu ke ganin kamar jihohin ba sa aiki tare. To ko me masana tsaro ke cewa? Tambayar kenan da Hassan Maina Kaina ya yi wa wani kwararre akan sha'anin tsaro Dr. Yahuza Getsa Ahmed.
Ito wato waɗanda ba su fahimta ba ne suke ganin cewar wato tamkar matakan ba na bai ɗaya ake ɗauka ba. Da farko dai dama jihar Niger ita ce ta fara fito da wannan manufa, duk da yake ta fara ne a cikin hanyar bayanai ba ta rubuta ba, sannan sauran jihohin suka biyo baya. To amma kamar yadda nake ta magana ko da wani lokaci, da farko sun fara yin abin kamar rige-rige, wato abin da ake cewa competition, muka yi kokarin janyo hankalinsu ta hanyar tuntuɓa da nuna musu cewar 'yan Najeriya ba sa buƙatar wannan competition nasu, kamata ya su mai da hankali akan hanyar da za ta ba da damar haɗa kai da yi tare. To amma a halin da ake ciki yanzu, matakan da manufofin na bai ɗaya ne, illa dai kawai bambancin abin da ya shafi ɓangaren harkokin wato rufe layukan waya ɗin, wanda ita jihar Zamfara take ɓanta da haka nan. Amma da sauran matakan abubuwa ɗaya suke yi, kuma wato wannan yana taimakawa matuƙa gaya ta ɓangare ɗaya. Ta wani ɓangaren kuma saboda rashin kasancewar matakan sun zo an ɗauke su a lokacin gaggawa ne, wato sun kasance akwai waɗansu 'yan abubuwa na takon saƙa da 'yan matsaloli da ake samu can da can sakamakon wato halin da su 'yan ta'addan suka kasance suna afkawa garuruwa da dama waɗanda jami'an tsaronmu ba sa iya kaiwa, tunda dama kullum muna magana cewar babu wadatattun jami'an tsaro, babu kayan aiki, wanda kuma wannan 'yar manuya ta nuna kuma a bayyane yake. Saboda haka kuma bayan da za a yi ɓannan da aka yi ta tsawon shekara da shekaru a ce a cikin kwana 12 ko kwana 4 ko 5 a ce an magance ta.
Masanin tsaro Dr. Yahuza Getso Ahmed kenan a hirarsu da Hassan Maina Kaina. 'Yan Najeriya Fulani sun fara ficewa daga kasar don neman mafaka a jamhuriyar Niger, biyo bayan zargin da ake musu na hannu a satar mutane don neman kuɗin fansa, lamarin da ya sa hukumomin Niger ƙara tsaron matakan zuba ido a kan iyakar kasar da Najeriya, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da Haruna Maman Bako ya aiko mana daga birnin Kwani.
Biyo bayan fito da al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Illela tare da ƙoƙarin jami'an tsaron da ke cikin garin suka yi a makon jiya, inda aka kashe 'yan bindiga daɗi da dama da ma 'yan foma ɗinsu da ke kasancewa ɗan ƙabilar Fulani ne, da ma afkawa ruggar Fulanin da jama'a cike da fushi suka yi, da dama daga cikin Fulanin wannan garin sun tsallako jamhuriyar Nijar, inda hukumomi a garin birnin Kwani suka ɗauki matakan tantance su da sanin ko ina suke a cikin garin na birnin Kwani. Na sadu da waɗansu daga cikinsu.
Wanda sun ka tau ɗiyanmu na sun ka ɗauka. To sun ɗauki ɗiyanmu kuma da bayan waɗannan sun ta yi, kuma sai waɗanda gasu sun afko suna ta kira ga wayoyi, ku isa gare su, ku isa gare su. Sun ka ce ka ku isa gare su. Wallahi duk abubuwan da ka gani nan, wallahi ba mu rega bahilla ce gari, wallahi mu ba shi ba mu sanar mu komi ba. Dole to ina zamu. Awo. ni wallahi ya raga kai sun ka dauko wani sai baki ya ka sun ka ajiye sai da mun ka kawo police wadancan na kuna gidan duwar wancan sabo to nan sun ka ajiye ni sun ka kawo mashin sun ka zo ni kan sai mun ka taken gidan mole mai gai
matsalan abin da ya kawo mun gudun hira mun kai don hausa sun ka koro mu sun ka ce mu adda yankin nafi shi kuma mun ka maso mun kai wannan inda uwan mu da yaran mu da iyalin mu da mazan mu muna nan kasar kwanni ita ta koro mu kuma fatan mu alheri dai na zamna lahiya
sunan Umar to gudanarwa mu dai abin da gudanarwa mu dai ba mu san hawa ba mu san shi da ba kawoyi wadancan mutane da ba mu san ne ba da sun ka aza muna baki zuwa gare su kanan da sun ka fado mu mu dai ba mu san ana as-salat sun ka fado gidajen sai mun ka ji suna bindigogi dai ko ina da ko ina sun ka rufe gidajen mu kab da bindigogi duk wanda kaga ya hita dai ubangiji Allah da ya amshi sai kawai mu ba mu san hawa ba mu san suna ta yin zargi ba mu ko haramun ba in qur'ani aka ba gidajen da namu wallahi mu muna da haji ba mu da shi ba mu san inda akai ba mu ma tsoro na ina muka yi wanda suka tsoro ne ba muka tsoro da tsoron wadanda ka daukar mutanen din wanda suka tsoron su mu ma mun hisu tsoron su haka muna gudun da rayukan mu ma kuma gare su da mun ka kwanta mu inda mun azumu abin da ya faru gare su ya faru gare mu
sai dai hukumomin gundumar birnin Kwanni da jumawa bayan sun gano mutane na tsere kewa daga Najeriya suna tsallakowa neman mafaka a jamhuriyar ta Niger shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalele ya mene bayani a wancan lokaci akan irin matakan da suka dauka akan wannan lamarin
yan kidnapping ne suka matsa musu dai wanda ya zama to yana kiwo ko yana da dan amfanin shi a aiko mishi takarda ko amishi talho kuma da dare a ziyarce shi a dauke shi a tambaye kudin fansa idan komai yana iya afuwa mu dai yanzu mun dauki matakan mun kai jama'an tsaro can kan iyakan nan daman suna zirga-zirga amma yanzu an tsaye da motoci a nan shetau da kewayenta don ya zamanto a tabbata wane ne ya zo ina za ku je me ya kawo ku wannan duka suna ba da rahoton kullum
a wannan iyakar rundunonin tsaro gefen jamhuriyar Niger na ci gaba da karfafa tsaro ba dare ba rana domin ganin fadi duk wata kafa ta kusuwa yan bindiga a wannan iyakar ta Niger ta Najeriya Haruna Mammane Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a Najeriya kungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin manyan addinai guda biyu musulunci da kristanci ta hada kan manyan limamai da pastoci domin su fitar da wani kundin tsarin da zai taimaka musu wajen yin wa'azi ba tare da harzuka mabiyansu ba jami'a a kungiyar lantana Bako Abdullahi ta bayyana wa wakilin sashen Hausa Madina Dauda cewa mata za su taka rawa wajen tabbatar da yin amfani da sabon kundin tsarin da za a fitar don taimakawa zaman lafiya a kasar ga yadda hirarsu ta kasance
gaskiya wannan aiki da muke na malaman addini malamai ne da aka jawo su da duka jahohin Najeriya na Krista da musulmai wanda suka fi dari a cikin wannan tafiya kuma sultan da shi shugaban Khan su ne jagororin wannan tafiya kwanakin da muka yi muna wannan zama muna yin shi ne a game da cewa addini musamman ga mu muna zama ne akan tabbacin cewa addini kamar yanda muke a Najeriya ta bada gudumawa kala-kala ta bada gudumawa haɗin kai da zaman lafiya kuma ta bada gudumawa ba a wasu yanki da wasu suke fada cewa ta bada gudumawa wurin raba kan al'umma to wannan zama da muke yau shine muna tunanin idan aka fito da wani tsari na zamantakewa wanda muke kiran shi code of conduct ma wannan addinan biyu maybe zai iya taimakawa tunda addinan nan biyu idan aka duba ko a Qur'ani ko a Bible akwai tsari da tafita na zamantakewa da dan uwanka da yake wani addini
to gashi kin yi dogon bayani akan abubuwan da addinan nan guda biyu suka yi tanadi ma mabiyansu domin zama tare cikin kwanciyar hankali da lumana babu tsangwama babu zage-zage babu nuna kyama to wani tasiri kike ganin wannan tsari da kuke kokarin ku fitar din zai yi ma waɗannan manyan addinan guda biyu a wannan ƙasa ta mu Najeriya
to wannan tsarin da ake fitarwa ana so ne a fitar da shi da ganin yanda zamu kawo waɗannan tsari da addini ta baya na cewa fa ba wai muna tafiya ne kai a duhu ba addinan na biyu sarga sun ba mu tsari yanda zamu tafiyar da addini zamantakewa mu da junan mu da tafiyar da rayuwar mu da inganta zaman lafiya da sauransu, to shine muke so mu hada shi ya zama wata kungi da zai zama na kaman na koyarwa, za a kai su makarantu ko masallatai ko coci-cocin mu, saboda mutane idan sun manta ba wannan tsarin addinan nan sun ba mu wannan tsarin, to kaman littafi ne da muke so mu fitar ko tsari da muke so mu fitar na wayarwa mutane kai na ma mutane tuni san cewa waɗannan addinan ta zo da tsari na zamantakewa, sai dai muna so mu manta ko mu canja hanya, to muna so a dawo da wannan tsari yanda ya kamata, musamman game da yanda muke fada addini ta kawo mana kalubale da yawa, to muna so addini ta dace aikin da aka santa, addini ta zo ne ta kara mana dankon soyayya da zumunci da ci gaba na ƙasa baki daya, musamman game da halin da muka tsinci kanmu yanzu a Najeriya, tsaro ya zama damuwa, zaman lafiya ya zama damuwa, kuma addini tana ingiza waɗannan abubuwan da yake faruwa tsakanin mu, to muna son addini yanzu ta dawo cikakken ba da gudunmawa da aka santa a Ubangiji ya kirkiro da waɗannan addinan, saboda su ba da gudunmawa da ya dace mu fitar da Najeriya cikin kalubalen da take ciki.
Bari in jira wanda ke zaki taka matsayin ki na mace na jin ra'ayin ƴan uwanki mata su amince da wannan bayanai da kike kai.
To kin san a gaskiya sun ce mata muna samun kalubale musamman ga tsarin Najeriya wanda al'ada ta zo tana neman ta mamaye addini, dan yawanci kuma bayan da muke samu ba addini bane al'ada ake amfani da shi, shi yasa muna so idan wannan kungin tsarin ya fito ya zama na mu mata mu ma mun fitar mun jagoranci jan ragaman wannan abu, idan mutun ya ce maka a'a abu haka ne, ga littafi a hannunka, ga tsari a hannunka, da shi zaka yi amfani da shi ka kwace ƴancinka.
Lantana Bako Abdullahi kenan a shirinsu da wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda. To kamar yadda kuka ji a kanun labarai, juyin mulkin da ya kawar da shugaba Alpha Conde daga karagar mulkin kasar Guinea-Conakry na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a a yanzu haka. Wannan shine karo na uku da soja ke kifar da gwamnati a kasar ta Guinea mai shekaru 63 da samun ƴancin kai daga tura mulkin mallaka, lamarin da ya farfado da dambarwa game da yadda kwace madafun iko da karfin bindiga ke kasara demokradiyyar kasashen Afirka ne nan Faransa. A ra'ayin shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumaila Amadu, abin na bukatar nazari.
Juyin mulki wani abu ne wanda akwai tsayawa a yi nazari a kai, munan an shayin shi, munan Nijar in aka yi sai a hutu a hudu su abubuwa wanda ana ganin kamar haka ne a ƙarshe a gaba haka bane. Wato shi wannan juyin mulki na Guinea da sojojin nan suka yi sun yi saboda Guinea ko ku a'a wasu kasashe ne suka sasa suka yi nan ne abin tambaya, saboda yawancin juyin mulkin da ake yi kamar munan kasashe renan Faranshi in ta kewa ta kiwo sai ga waɗanda suka yi juyin mulkin suna da uwayen gida, bayan wannan in suka zo suka zamna sai su yi abinda suka ga dama, kuma in aka zo siyasa waɗanda suke son mulki sai su yi reniya da su ne cewa duk abinda suka yi su ba za su bincika ba kuma su ɗauki mulkin su ba su. Kaga wannan ina ganin juya ne ake wuri guda, abu ne wanda ba za a yi gaugawa amsar shi ba.
Kana ganin akwai yiwuwar kasar Guinea ma haka abin yake?
A to duka dai ai kasa guda tare ne mu, yau duka sharinmu da wahalhalunmu da rashin ci gaban mu daga ina ne, abu biyu ne wanda suka rene mu wasan ci gaban mu, sai zamanto mu kuma nan Afirka muke da matsala ta jagoranci, ake jagoranci yau har ta kai ake jagoranci ni dana matata, wannan abubuwan su ne suka kawo mu hayaniya cikin Afirka, kuma sannan su waɗanda suke jagorancin hallo sai suka buɗe hanya ga su waɗancan kasashen waɗanda suke da karfin tattalin arzikin ko kuma waɗanda suke so a kullum mu rayuwar mu ita ce jaru su, wannan shi kanshi wani abu ne abun dubawa a nan wurin.
Shin ba ganin tazarcen da Alpha Conde yayi shi ya ja masa wannan matsala?
Yo tazarci in ka kalla ai tazarcen munan mun yake ta, amma ai daga baya komo ko muka rika inda mun sani da ma bamu yi ba, tunda a tazarcen menene da muka tsaya muka aje hankalin mu sai mu haga wanda muka yaka din kanmu ne muka yaka, tunda a lokacin da ake yin ta a lokacin nan mun ga shi wannan shugaba rayuwar shi yasa dan ya hudu arzikin da yau wadansu suka kwashe suka mai da sanasu duke su ma'ana man fetur Iranian din mu yace dole sai an zo an zubda ta a ƙasa a ba mu namu su duke nasu, sai daga ba mu haga kawai abin ba haka nan bane shine yake faruwa.
ka gani akan tazarce za a dogara yau ga duba kuma an ka dubi kasashe waɗanda suka meka duke su ga manyan kasashen misali ka dauki kamar shugaban kamar shekar shi nuna mulki wa hutuwaci wani abu wa tara da ya tashi wa hutuwaci mutum nawa aka kashe a kasar Cote d'Ivoire wa hutuwaye magana karnukan farauta muke gudu na kasashen turai ya zamanto kullun ana amfani da su ana nuna mu mu sai a ce mu ga dalili mu ga dalilin haka ne a ƙarshe a kasa kuma abin da ke kasa ba haka nan bane
Malam Sumaila Ahmadu kenan wani dan siyasa a jamhuriyar Niger to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
na kasa
ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Suleiman Muni Barma A makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman wanda a kashin farko na hirarmu da shi yayi dan takaitaccen tarihin rayuwarsa sannan yayi wa wannan shiri bayani a dangane da halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya saboda haka a yau zamu ci inda aka kwana game da batun zartar da dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a shekarar 2019 da nufin kyautata rayuwar mutanen da ke da tawaya shin ko kwalliya ta biya kudin sabulu ga abinda Abdullahi yake cewa
to Alhamdulillahi gaskiya ba a gidan jiya gaskiya gari ya dan waye sai dai garin da ya waye har yanzu da rana ba ta yi ba balle ayyuka su kankama da ke muna nan dai tun da sassafen har yanzu saboda an dai hukuma har kuma an sa mata shugabanni to amma dai shugabannin da suke ciki har yanzu marat su bata sako da za su yi aiki da kundin da shugaba Muhammadu Buhari ya samu hannu ba domin mutane masu nakas su samu walwala su samu yanci su zama kamar sauran mutane al'umma da suke rayuwa a Najeriya in ka bi kididdiga ta majalisar ɗinkin duniya wadda ta yi ta shekara ta 2018 cewa dukkanin kasashe masu tasowa kashi 15 na cikin kowane 100 za a same su mutane na masu wata na kasa daya ko kuma wani abu bai kama da haka to sai kai dubi irin kididdigan mutanen Najeriya sai kaga cewa kenan yanzu nan mutane masu na kasa Najeriya sun kai kimanin miliyan 31 har da wasu harufa a sama to amma sai zama cewa duk gaba ɗaya babu wani minister da shugaban ƙasa ya dauka babu wata jihar ta dauki wani gwamna ta dauki wani commissioner ko kuma wani mai bada shawara sai wasu kaɗan daga cikin su akan harkokin mutane masu naƙas to abu na farko da muke so ya zama cewa akwai mu cikin zartarwa lokacin nan ne zamu iya bada shawara sannan mu iya faɗa mu gwamnati mina na muke so mina na addare da mu in wani zai muna tunani wani na ganin cewa to tunda gurgu nake hadda kwakwalwa ta gurguwa ta tunanin da zan yi ma ba zai daidai ba don haka bari wani ya min tunani kuma wannan yana cikin abin da muke kira ga hukumomin kare haƙƙin ɗan adam su zo su taimaka muna saboda a Najeriya mata suna da murya kowane local government ka je cikin local government kusan 774 akwai mace guda kansila da take wakiltar mata mu ba mu da wakilci a kananan hukumomi ba mu da jiha balle kuma kundungun kasa don haka wannan shi ne abin da muke nema ga gwamnati
haka kuma na tambayi bakon shirin domin sanin irin tallafin da suke samu daga kungiyoyi masu zaman kansu
akwai kungiyoyin da suke zuwa su ba mu tallafi na sanin makama aiki ana iya zuwa a yi muna training domin sani yadda ya kamata mu yi a kuma yi muna training ne da ya kamata mu yi domin mu kai ziyara ga shugabanni domin su san matsalolin mu su ba mu hakkin mu akwai waɗanda suke zuwa su ba mu tallafi yaya ya kamata mu tsaya mu rike office din mu domin in wani abu ya shigo mu san abinda ya kamata mu sai dai kamar da ni faɗa daga farko mu tallafin da muke nema ba wai irin a ce wasu kasashe sun to an shiga layi an raba shinkawa ko shadda ko a tamfa ko kuma a'a wannan ba irin tallafin nan muke so ba muna kokarin cewa duniya gaba ɗaya ta daina yi muna irin fassara nan ta yi muna fassara irin ta mutane masu zuwa su nemi incin kansu a shiga da su ayi da su domin a jira ayoyin su san kuma abin da suke ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi.
Akwai wata alakar aiki ne tsakanin kungiyoyin masu bukata ta musamman na Najeriya da kuma na sauran kasashen Afirka?
Akwai alaka aiki sosai tare da Najeriya da sauran kasashe na Afirka ta yamma. Akwai wasu kungiyoyi na Afirka da kuma Afirka na yamma kadai wanda suke magana akan haraka kwato yanci na mutane masu nakas. Misali, akwai wata kungiya da ake cewa WAFOP, wato West African Federation for Persons with Disabilities, sannan kuma akwai ADF, African Disability Forum. Dukkanin su muna da wakilci a cikin kowane daga cikin waɗannan bangarori da na Afirka gaba ɗaya da kuma na Afirka ta yamma. Don haka akwai kyakkyawa alaka yake muna tare da kuma ECOWAS na Persons with Disability. Don haka akwai kyakkyawa alaka ta arewa sosai da sosai.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassun Najeriya Abdullahi Aliyu Usman, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ba mu alheri. Madalla, lokaci yayi da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar Times za mu so masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine a mai da kudin da aka karba na takardun cikawa don daukan aiki a ma'aikatun kasa. Jaridar ta ce jam'iyyar Convention People's Party CPP ta bai wa gwamnati wa'adin makonni uku ta biya kudin da aka karba daga iyan Ghana don sayen takardun cikawa wadda aka musu alkawari za a dauke su aiki a ma'aikatun kasa. Wannan ya bayyana ne bayan tarin gungiyoyi na tsaro da suka hada da ma'aikatar ƴan sandan Ghana suka tsoma atisayen daukan sabbin ma'aikata fadin kasar, ko kuma jama'a da ke bukatan a dauke su aka bukaci lalle su biya CD 100. Sannan akwai suwa fibon ma sapon kan cewa CPP za ta tafi kotun muddin gwamnati ta ki ta ji wa kiran da ta yi mata. Kamfanin jiragen kasar Ghana ta kuka game da satin karafan da ake hanyar jirgin da su. Manejojin kamfanin jiragen kasar Ghana, inji jaridan, ta nuna cewar wasu mutane na saci karafa da ake hanyar jiragen kasa da su na kamfanin tufaɗin kasar, abinda ke dan kwasar da kokarin gwamnati wurin farfado da wannan sashi. Sai kuma jaridar The Insight, kungiyar AU da ECOWAS sun bukaci cikin hanzari a sake Alpha Conde. Jaridar ta ce shugabancin haɗaɗɗiyar kungiyar Afirka AU a bisa shugabancin mai martaba Felix Tshisekedi da chairman in African Union Commission mai martaba Musa Faki Mahamat a haɗe sun gabatar da wata sanarwar da ke kira ga kasar Gini dangane da juyin mulkin ta maza su saki shugaban kasar ta Gini Alpha Conde. Haka kuma kungiyar tattalin arzikin Afirka ta yi ma ECOWAS a takaice ta yi ta da Allah wadai da wannan juyin mulki, sa'annan ta bukaci cikin hanzari a sake shugaba Alpha Conde. Cakwa jaridar Daily Guide wannan labarin tarwaito. Sheikh Aramiyau da Rizwan sun kare gudunmawar sha rubutu ga jami'ar Cathedral. Jaridar ta ce wasu malamai Islama guda biyu, Sheikh Aramiya Shaibu da Muhammad Radwan kudi ba wasa ba, sun kare gidan mawa na kudi sidi 50,000 da babban limamin kasa ya bayar gidan mawa ga gina majami'an Cathedral na kasa a nan Accra. A cikin jawabinsu ga jaridar Daily Guide, Aramiya Shaibu, wadda shine kakakin babban limamin, ya ce babu wani kuskure a cikin wannan alhairi. A nasa bangare, Sheikh Muhammad Radwan kudi ba wasa ba yayi tsakani a cikin wannan zance, yana mai fadan cewar wannan alhairi na babban limamin na kasa babu kuskure a ciki, kuma akwai ayon Qur'ani da ke mara wa yunkurin nasa. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo muku daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A madadin duka ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku muni lafiya.